بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wutatu Abuja, don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na Birrul Walidain, Mafhumun wa Fada'il wa Adabu wa Ahkam fi Dawri Kitabi wa Sunna, na Fadilatu Shaykh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahmatullahi alayhi. Bisa jagorewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kasantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya ba mu ikon karanta daidai, ya ba mu ikon fassara daidai, ya ba mu ikon aikata daidai. Muna roƙon Allah ta'ala dukkan abin da ke cikin wannan littafi na umurni, ni da ku Allah ya ba mu ikon koyi da haka. Dukkan abin da ke cikin na hani da nisanta, ni da ku Allah ya ba mu ikon hannuwa da nisanta. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da jinkar zuwa ga mahaifanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa fuskokinmu da nasu a gidan aljanna. Ga waɗanda iyaye ke raye, muna roƙon Allah ta'ala ya ba su ikon kyautata musu. Muna roƙon Allah ta'ala ya raba su lafiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon kyautata wa mahaifa hatta bayan rasuwarsu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana dangantakar da mu da mahaifanmu da malamanmu da zuriyarmu, ya haɗa mu a gidan aljanna. Yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na 15. Yau ne wata wata? Sau 19 ko abinda ya kama da haka ga watan Rajab, hijira shekara ta 1443 insha Allah. Darasi na 15 kuma akwai yiwuwar ya zama darasin ƙarshe a littafin. Insha Allah ta'ala. To, da haka wataƙila wannan karatun sallah ne, ba ma na jafi ne ba, littafin karatun sallah ne. So, littafin kenan zai zama, in an samu ikon kammalawa yau, insha Allah zai zama an yi darasi 15 a cikinsa kenan an kammala. Sannan wanda littafin kuke ba da shawarar a saka ba ya ce. Wasu kuna da wayo, wai duk wani na biya darasi. Wato, zai bi kuma zaton kamar na fi kuke zaɓowa ne. Haka ne? So, na gode da zaton alheri, amma kuma na fi kula da ƙoƙari ne. Insha Allah ta'ala. To idan muna yayin insha Allah ta'ala za a san darasin da za a yi sati mai zuwa din insha Allah. Sai aka kammala wannan din. Insha Allah ta'ala. Amin. Allah ya sa mu wange lafiya. Za mu tashi a darasi na 15 a littafin Birrul Walidain Mafhumun wa Fadail wa Adabu al Akram fi Dawt al Kitab wa Sunnah na fadilatu Sheikh al Allama Sa'id bin Ali bin Wahab al Kahtani rahmatullahi alayh, littafin da ke karantar da mu kyautata wa mahaifa, falalarsa, fahimtarsa da falalarsa da ladubarsa da hukunce-hukuncensa. Muna cikin babi na ƙarshe a cikin wannan littafi mai albarka, insha Allah ta'ala, shine alwaqul birr allati yuwassalu biha alwalidain ba'da mawtihima katira. Nau'ukan ayyuka na ƙwarai na nagarta da ake saduwa zuwa ga mahaifa da su bayan rasuwarsu suna da yawan gaske, wanda idan Allah ya kaddara mahaifi ko mahaifiya ko duka biyu suka koma zuwa ga Allah saboda rahama ta Allah, kyautata musu bai ƙare ba. Matuƙar kana raye ko kina raye, akwai ayyukan alkhairi da yawa da idan muka ci gaba da yi ladan zai sadu gare su. Insha Allah za su samu ɗaukakan daraja a wurin Allah, za su ci gaba da shiga cikin ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala. Kai kuma ɗaya kake duniya ko ɗaya cikin taimakon Allah za ka ci gaba da samun lada ninkin baninki, kuma daraja da ake samu na kyauta wa mahaifa ko da bayan rasuwarsu ta gidan kai. Ana fatan insha Allah ta'ala Allah ta'ala zai baka wannan daraja. Na farko akwai istighfari, mun yi magana akai. Na biyu akwai addu'a. Addu'a na uku akwai kababul dain, al'umma biya musu bashi. Na huɗu akwai kababul nuzur, biya musu dukkan bakance da kansu ke kansu. Na shida akwai tanfidu wasiyyatihima, ƙoƙarin tabbatar da zartar da wasiyyar da suka yi. Da kuma kababul siyamil fard, da kuma biya musu azumi na farilla, da kuma silatul rahim allati la tuwassal illa bihima, da kuma sadar da zumuncin da ba a sadarwa sai da su din. Na tara da jifan Allah za mu tashi. Ta ina na tara. Qala al-mu'allifu rahimahullah, malam mai wallafa wannan littafi Allah ya masa rahama ya ce, ikramu sadiqihima min ba'dihima, mutuntawa da girmama abokanansu bayan mahaifarsu. Idan mahaifinka na da abokanai da aminai, za ka ci gaba da girmama su da mutunta su da kyautata musu, kamar yadda mahaifinka yake da ikon yi lokacin da yake rayuwa. In akwai ayyuka da yake musu na alkhairi a kwanakin sallah ne ko azumi ne ko ƴaƴansu ne ko abinci ne ko ragon layya ne ko kuma ɗan kuɗin makaranta ne, idan Allah ya sa kana da hali, to ana so ka ci gaba da yin wannan aikin alkhairi. Idan ba ka da hali, sai ka kwatanta gwargwadon abin da Allah ya sauke maka. Idan mahaifiyarka na da ƙawaye, tana da aminai da take kyautata musu, ko wani abincin azumi ko alayya ko wani ragon layya ko da ɗinki take musu, ko da kai wani ɗan turare na zannuwa ta ba wasu ƙawayenta, idan Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarka kana da hali ko kina da hali, ana so a ci gaba da yin wannan aikin alkhairi da nan. In mutum ba zai iya kwatankwacin abin da iyaye yake yi ba, to ana so ya kwatanta iya abin da Allah ta'ala ya bashi. Mafhum? Tayyib. Gaba da gaba, sadar da zumuncinsu. Wajibi ne idan mutum ya ga iyayensa a kodar suke sadar da zumunci da su a birni da ƙauye, lokacin da Allah ya ɗauki rayuwar mahaifiyarka ko mahaifinka ko duka biyu ko nake, sai ka zauna da ɗan uwanka ku rubuta sunayen wace ce baba take ziyarta. Akwai wance, akwai wance da wance, akwai wance aminiyarta, akwai wace kafin tare suka tashi, akwai wace yatta ce, akwai wace ƙanwarta ne, akwai wace yarda wata ce, akwai wance ƙanwarta wata ce, akwai wacce sun yi zama lokaci ne a gari kaza ko a ƙasa kaza ko kuma sun zauna lokaci kaza da kaza. Wasu ma daga aikin hajji kawai suke haduwa daga nan sun zama ƙawaye. Waɗannan sai ka rubuta su idan kana da hali, daga lokaci zuwa lokaci sai ka ziyarce su. Idan ba ka gari, wasu ‘yan uwa na gari kamar mata, sai ka ce to da Allah wance ke ziyarci wance da wance, ga ɗan abin da zan bayar da kai musu naira 2,200 naira 3000 naira 1100 naira 500 naira 1000 naira 1050 gwargwadon abin da Allah ya sa zaka iya sai da kai kai ne kake kokari ka tabbatar da zumuncin da babar ka ke sadarwa ta daraye yanzu bai yake ba in a kodin take yi wa abu azumi tana kai wani shinkafa fayo uku wani guda biyar biyar ya yan wani da wani da wani masu sunanta ne saka musu dinkin sallah to sai kai kokari duk wannan ka ga bai yanke ba in hidima ta maka yawa ya zama kana da wata ya ko kanwa da kake dora kan al'amura da a rika turo maka lissafin gwargwadon abin da za ka iya sai ka tura musu haka za ka bar bangaren mahaifa wane ne abokanan abbana wane da wane da wane su suke raye to sai ka yi kokari ka ga gwargwadon abin da mahaifi ke nufinta a kai ma kana musu to wannan shi ne ikiramu sadiki ima min ba'dihima girmamawa da mutuntawa da nuna karanci zuwa ga abokanansu da ƙawayensu bayan rasuwar mahaifinsa guda biyu مفهوم طيب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد حديث الصحابي عبد الله بن عمر قال الله يكره بس يدا وانا منكر حديث الابايا كبرك كشن فكر ابو وشاء قال النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال دعا النبي سيراد امين تستفتح عليه يشي ان ابر البر سيدك ولد أهل ود أبيك مظل الله سيراد أمين تستفتع قريش يتي إن أبر البر للي نقرتتشير نقرتا وحو نقرتتشير نقرتا ولا نوبت إن كان لمن نقرتتشير نقرتا وحو من تعالى نقرتا 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 تو نقرتا نقرتو تيقى بانيا شيني سيدك ولد mutum ya sadar da zumunci da ya sadar da zumunci ko ya ta sadar da zumunci a hada wudda abihi ma'abota kauna da zumunci da babansa da kuma mamansa in kana so ka zama cikakken mai nagarta to zumuncin da iyayenka ke yi da ƴan uwansu yayinsu kallonsu babbaninsu kawunansu ƙawayensu abokanansu ka tabbatar bayan rasuwarsu wannan zumuncin bai yanke ba in ma ka kama ku yi division of labor ne wance ke ki rike wance da wance da wance wane kai ka rike wane da wane da wane wance ki kula da wance da wance zama ala ayyi halin in aikin ya yi yawa to a kwatanta zumuncin iyayenmu ba za mu iya yin kamar sa ba in ana ba da gari astaghfirullah na ba da gari saboda ba a yadda zamanin ne yake yanzu ka ce wai yadda iyaye suka tashi ne za ka iya yi su iyaye muna iya yin su karatu amma ba mu bi su nagarta ba ba mu bi su nagarta ba za ka iya fin iyayenka mahaifiyarka da mahaifi karatu amma ban da nagarta zumuncin kawai da suke yi wallahi in za ka kwatanta kashi 50 cikin 100 sai ya gajiyar da kai duk kokarin da kai na gajiya kuma su ba za ka gajiya ba mahaifiyarka ka kula duk abin da za ka mata na kyauta in tana raye kashi 70 ko 80 ko cikin 100 yadda ka ba ta ka take ba da shi su ba matan suka maza maka ka ba su kuɗi mahaifiya ko ka gada ba ka bata ba fa ga da gara sai a biyar a siyo kaji a ci bane a'a ba fa sai a ji a so mun shadda kaza in dinka ne ko turmin zane kaza ba a'a gidan kaza an yi haihuwa akwai barkatu za ta kai gida kaza an yi haihuwa za ta kai kaza wanda za ka aurar da ita za a kai musu wani wani ya dada ga aikin hajji sai a sai kaji a kai masa so duk abin da ka madan ba hannun mutane ke garewa da da iyaye ma take jaura asusu take yi wannan asusun ba ta amfani da kanta da naira daya duk wurin da aka fata asusun to a jiki zai kare sai kaga an tashi a zuriya a da an yi haihuwa babu rikin asiri babu arziki mai yawa sai rikin asiri mace sai ta haihu sai a mata samu turmi 50-60 kuma ba wata ta kashi duka daidai ne to tunanin da suka tunanin to kuma ran da ita za ta biya ya za ta yi tafiya to abin gaban asusu ne cikin da babban na kusa da ita ma ta yi wa kowa yanzu kin aihu da kin samu 50 to a ran da za ki biya ba ran da za ki biya guda 50 din ba ba ran na ɗaya ba ne sai ka ga wata kila bayan wata ɗaya wani ya taso bayan wata uku wani ya taso wata ba da tabbacin Allah bai ba ta haihuwan ba kuma ta miki wata ta yi ma sai ta koma zuwa ga Allah wata ta yi ma sai ta kawo a garin a irin da ba ki ma da labarin da ta zauna amma dai za su yi
ba kuma suna tsammanin wai sai an saka musu bane, kuma ba ka samu mahaifiyarka bai an yi aikawa mata bai dai zuwa ba, sai dai mahaifiyar ta ta zamani ne, amma ne ta shiga ce wanda ake ce musu dattawa irin wanda suka kai shekara 70 80 90 ko abin da ya kama da haka, ba a rasuwa ba su je ba, ba a rashin lafiya ba su je ba, ba a aure ba su je ba, wata nan ma ba su da lafiya sai ta je gaisuwar sai a je a kan kota da kyar a can sai ta zauna ta gagara dawo, kuma in ta murmure fa za ku za ta koma, to in kai ka samu wannan jarrabawa ai za ka fitar da mutum har sau zaka ce azzarura tijihul mahawura da zai kai ka haka ake yi, saboda mu ba uzurin ba ana neman uzurin balle kuma ya zama an same shi ba ai kuma magana ta kare shi, to shi yasa aka bi mahaifa karatu amma gaskiya ba a jin su aiki, in ka samu mutum 100 zai wahala ka samu mutum 2 da suka isa su ce suna da yaƙinin sun bi mahaifar iyayensu nagarta, sun fi su zumunci, sun fi su haƙuri, sun fi su kyautatawa, yana da matuƙar wahala. Mahaifiyarsa ba ba ta da wata aya ɗaya da ta haɗa shi akan zumunci ko hadisi in ba isa a ba, amma duk inda zumuncin yake sai ta je ta yi shi, duk shekara ɗaya biyu ko sai ta je ƙauye ta ga da yan uwanta, amma kai ga ayoyin ka haka ce har kira'o'i da ruwayoyi ka iya, amma nan bar babban ta ko kawun ka na waya shekara bakwai baka kira shi ba, in ma hadisi ko sai kai tsaki kada ya dame ka da wata bukata ta duniya, duniyar dukkanin ta nawa take gaba da me a cikin ta, ai ita duniyar nan abin da ka kyautata shi ne naka, in kana neman abin da kai asara a duniya shine abin da ka dankara a cikin ka, dan ko a duniyar mafi yawa a shadda yake karewa, din ma ba a yi ba a yi tsaha ba sai ka je ka ci nama mai daɗi kai ta guda kuma ka rasu, ba shi ne ka fi jin daɗin ba, sau nawa na wani sau nawa guda yake ka je mutum kuma kai ka fiyo namu, ba shi ne cin furmuku ba ka furmuku ba sai ka yi ta yi, a yanzu haka ɗin na abar rantsir hakikalin nagartacciyar nagarta silatul walad shi ne ɗaya sadar da ahalahu da abihi zumuncin da iyayensa ke yi ma'abota zumunci ga iyaye, wannan hadisi iya Muslim hadisi da 2552 Allah ta'ala ya ba mu ikon ci gaba da sadar da zumuncin mahaifanmu, amin. Wa idza kana min al-ihsan ila al-mayyit al-ihsan ila abdikatihi, malam yace idan har ya kasance kyautatawa zuwa ga mamaci shine kyautatawa zuwa ga abokanansa, ko kuma kyautatawa zuwa ga mamaciya shine kyautatawa zuwa ga kawayensa, fal walid wal walida aula bidhalika al-ihsan ba'da mawtihima, to in ku haka ne uwa da uba sun fi kowa cancanta a kyautatawa kawayensu da abokanansu bayan rasuwarsu, abin da wani mali yake nufi shine idan kuna da wani common friend ko biyu da kai da wani mutum sunanka Malam Musa, sunansa Malam Ibrahim, kuna da wani aboki sunansa Malam Sallaji, kai da Malam Musa da Malam Ibrahim kuna da Malam Sallaji, sai Malam Musa Allah ya ɗauki rayuwarsa, to ana son abokin kunnan wancan ka ci gaba da sadar da zumunci on behalf of wanda shi ma ya rasu, in ba haka ba misali kuma abokin abokinka, idan abokinka ya rasu to abokin abokinka abokinka ne, abokin da kuka yi zama na amana da shi idan ya rasu to abokinsa in akwai hali ci gaba da sadar da zumunci on behalf of abokinka nan da ya rasu, to sai ma da yace idan har aboki ana so ka ci gaba da riƙe abokantan abokanansa, sai yace to akwai wanda za a yi wa wannan ba ta makuwa da ba, su suka fi kowa dacewa da a tabbatar da zumunci da kawayensu da yan uwansu bai yanke dan rasuwarsu ba. Ina ba ki shawari ka rubuta, ina ba ki shawari ki rubuta duk abokanai aminan mahaifi ka rubuta su, idan abu ya tsawo ba ka taru zuwa gida ko a yi a cikin su karbaishe su, daga lokaci zuwa lokaci ka kira su karbaishe su, ka san da tawa ba sa raina alheri, idan ka kira dattijo abokin mahaifin ka bai shi sau daya wani a sati guda zai da farin ciki, ai wane ne wallahi dan dan aboki na ma da ai yana kan Abuja a san yake aiki ne ya kai ba ka bashi ba, amma karancin da ka masa kana birnin tarayya Abuja ka kira shi a waya wallahi wani har ya koma da Allah ba zai manta ba, na'am ba zai manta ba, kawai dai dalili wane ne ya tsaya da gobe kaza ya gaishe ni, bare Allah ya baka da makana da dukan ba shi dubu biyar ko dubu goma ko ashirin ko hamsin ko dari gwargwadon amincin da Allah ya baka ko abin da ya kama da wannan to wannan in ka musu kuma ba sa manta har abada don haka iyaye ya dace a yi wa wannan saboda sun dauka iyayenka a cikin amana da cikin kyautatawa da cikin mutuntawa kuma dukkan aini kyautatawa menene sakamakon kansa hal jazaa'ul ihsan illa ihsan shin kyautatawa na da wani sakamako in ba kyautatawa ba shin kyautatawa na da wani sakamako in ba kyautatawa ba mafhum sai wani sura ta ne da ba sura ta rahaman aya ta nawa to an tsari ne ina tsohon tsarin ba yake ne ustaz ka da tsari ke mazo hal jazaa'u ihsani illa ihsan zai zama suratul rahman aya ta 60 insha Allah amin to da ka iyayen mu su ne waɗanda Allah ya wajabta mana kyautata musu ran da ba su nan to kawayensu da abokanansu sai mu kyautata musu mun babbare misalai a nan a ayoyi da dama na kyautata wa iyaye a Qur'ani kalmar ihsan din ma sanda ta zama kamar wata kalma ce da ke da synonymity da iyaye gaba ɗayanta saboda yadda Allah ya inda ya kira iyaye ya kira kalmar ihsani ko wata kalma mai zama gurbin kyautatawa da wa zai ba da misalan ayoyin wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalat ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra wa rasula suratul ahqaf aya ta nawa aya ta 15 wannan tayi kaga Allah ya wasiya ga mutum da iyaye sai ya ce a kyautata musu za a iya karo wata aya ووصينا الإنسان بوالديه حسنا من يوصيا قال أدم لإيا ينسى ذي كوتك وانا زي زمود سورة بند لكم عن جيدا سورة الأنكب اليوم زي زمان أنكب الآية كانوا زي زمان سيدة تتفص زي زمان آية تتفص بابا خير زي زمان تتفص أفين كان الآية وولك ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير كأجد نيدة إياه ينسى تبودي منا وانا زي زمان سورة كينا سورة لقمان آية كنوة آية كشافو زي زمان zai zama ayata goma sha hudu a cikin lukman na ayata goma sha hudu wadda ka kawo da abu ta haka ita ce ta sha biyar wannan zai zama sha hudu akwai aya wata bara kuka Allah ta abudu illa biya wa bilwalidaini ihsana Allah ya hukunta kar'a bauta wa kowa sai shi iyaye a musu mai musu biyayya wannan wani sura suratul isra aya ta nawa aya ta 23 haka dai a ranar kike ta rubewa kada kai mu 30 da inda mun biya maka ita mun shiga ce aya ta 23 zai zama aya ta 24 ma akwai nau'in kyautatawa ai ko ita ce ne وَقِفْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا يَا إِذَا فُوْتَا فَرْبَوْتَ كَارِنْ آيَةً قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا كُذُوا إِنْ كَرَنْتَا مُكُمْ أَغُنْدَا Allah ya haramtar muku kar ku matarayya da kuwa sai ce iyaye ku kyautata musu kun san Allah sai da wata sura suratul an'am haka ne aya ta nawa zai zama 151 haka ne jazakallahu khairan ya ita ku abu ta wa abudu llaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ku bauta wa Allah kar ku masa tarayya da komai sai yace iyaye ku yi me kauta ta mu wannan dai da wannan sura suratul nisa aya ta nawa 36 zai zama wannan zai zama 36 to bismillah
na'am
mu ci gaba da karatu ko mana
na'am
insha Allah saboda muna so mu gaba yau ko don haka لحديث عائشة رضي الله عنها طبعاً حديث ابن عائشة الله يكارى بشي إذا قالت تشي ما زرت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما زرت على خديجة نال عائشة أم المؤمنين والمؤمنات هو المؤمنين دتيج والأذكي يريد أن دتيج
Allah
ne. Kun ga an ce ai zuriyar ku so da hisiya ba.
Su
ne irin zuriyar Sayyidina Abu Bakar. Irin kace ba wajen ce ai zuriyar kan basan tsiya ba to su ne gidan dattawa. A zamanin sahabbai irin gidan Sayyidina Abu Bakar ne irin gidan dattawan nan. A cikin kana neman aure ne kika samu dattijo. Wadannan su ne asalin dattawa. Dattijan arziki kenan. Ita ce As-Siddiqa bintu Siddiq. Allah ya tabbatar da gaskiyarta kuma Qur'ani ya tabbatar da gaskiyar babanta dukkaninsu. Allah ya faɗa su a Qur'ani da masu gaskiya ne. Ita mai gaskiya ne babanta dattijan arziki ne mai gaskiya. Amin ya Allah. Kalar ta ce ma zartu ala imra'atin ban taɓa yin kishi a kan wata mace ba. Min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin matan annabi tsira da aminci tabbas a gare shi ma zartu ala khadija kaman kishin da nayi na khadija ban taɓa yin kishi da wata kamar yadda nayi kishi da na khadija ba kuma abin mamaki ba su taɓa zaman aure tare ba na khadija radiyallahu anha ta rasu da aƙalla shekara uku gabanin ya auri nana Aisha radiyallahu anha kaga ake nan a ka'ida babu wani ma dalilin kishi babu wani bukata saboda ba a ma zauna tare ba kuma mace ko mijin ki rabuwa yi da ita ai matsalar da sauki bari a ce ma ta rasu ta koma zuwa ga Allah sai dai amma duk da haka na samu jarraba wanda ba ni jin wata azuciya ta kuma ta bai dalili dan har ta koma zuwa ga Allah ya yan halitta bai manta da ita ba sai muna zaune ne mako hankalin su duka ida kai da bai rubuta yana tilo da na ambaton su zanta shi yasa wannan yasa wani lokaci ta kan tsokani na Fatima radiyallahu anha sai suna magana da nana Aisha da nana Fatima sai da cewa nana Fatima radiyallahu anha amma ke sa ba sai ya halitta ni ya aure ni ina budurwa ne mahaifiyar ki Allah ya ji danta a bazawa na ya aure ki sai ta karka ta magana haka abu ka sai na so ta zuciyar nana Fatima radiyallahu anha sai ta ce kin san ni budurwa ya aure amma ke kuma ya sa aure da ta taɓa yin aure ba shi ne mijin farko rannan zai ta gaya wa biyayyen halitta ita na da Fatima zai ce to bari in baki ansa idan ta ƙara gani sai ki ce haka ne amma ita mahaifiyarki ta taɓa aure tana bazawara ta samu saurayi ta aure ita kuma tana budurwa ta samu bazawari ta aure wata ran maganar ta taso sai nana Fatima radiyallahu anha ta gaya wa nana Aisha radiyallahu anha kaga tana da take wannan ba ba karin ki bane ba wata ba tana yin ki bane dole dan baki ta ta dan sabi a dan ka san wata magana din ka ji ka san zafi karfin critical thinking don wani to su mata zama da su aka yi dole su yi hakuri wannan na dan bari kissar ne dan a yanzu duk wanda Allah ya zarbe shi da polygamy yake da dai yake so ya yi biyu ko yake da biyu zai ko yake da uku zai hudu sai ya zama mai hakuri iya daga cikin yadda ake gane jarintar mutum da hakurin sa shine ya daure bijira ba da gitti ya kuma karo auren ya zauna ba tare da an yi auko ruwa ta ba don mata idan kishin aure na so sai da ka san masu kishin aljanu haka suke da mu wata in ka bada komai ya gyara bayan awari in ka da an tarki ke sai ka dauka ka umba ita bace da ruwa to kuma duk yadda sai kar kai bakar magana kar kai zagi kar kai duka kar ka dage kai hakuri din sai ka ce ki hakuri ki hakuri ki hakuri duk abin da Allah ya halakar ai ba ya halaka sanya so zaka ki bane Allah yana kaunar ki da son ki fiye da yadda mijinki ke son ki da yadda yake son ki Allah yana da son ki fiye da kowa a duniya to Allah ba zai halatar da abin da zai cutar da ke ba to da magana mai dadi duk yadda kai ba zai magance matsalar duka ba amma zai rika dan yayyafa ruwa kadan kadan a kai da zaka rika dan samun dadi zuciya tana da kwanciya inda zaki haurowa sai ka kara hakuri amma kai da kake zaka bi to ba abun kirki ba abun kirki in da kake wai duk me ta fada kai ma zaka fada da nan wani sai lalace to ba kuma na ce muku je gida ku yi kaza ku ce za ku kara kaza ba ku ce ki fada ni ba ruwa haka ba ba mu yi ta magana da ku ba yawa dan ku je kan ku je ku saka me guru wani da ni arjikin da bai ja ya amin ya su kuma ce zama da ce ba ta ashe ustazin nan mu na hutu ne gani ne duk a na karka in ka ji mace ta definition din munafiki a wurin mace shine wanda ya taimaka a harkar tsara aure ko ya yi rikiya ko ya zaɓo budurwar ko malaminta ne na islamiyya ya ce a zo a nema ko shi ya daura auren sai ta zauna tana kallon bidiyon daura aure wai sun zo da tana kallon munafikai ne a wurin ne to sai ka yi haƙuri na san baiwar Allah da baban ce je daura auren kara auren ta daina magana da shi shi ma yi zirkar sa dubin nan to kaga abin da dai ba a bar abba kan a ciki da ake yi da kai haƙuri a cikin sa haka kawai za ka kalle ka sai ta dan kara maka magana wallahi sai ka haɗiye ka yi haƙuri Allah ya ji gantse daga cikin manya-manyan malamu da suka rasu kamar sama da shekara kamar shekara 30 da suka wuce wata ran ya zauna shi kadai a falon bai na kuka sai dai daga cikin manyan manya ba da bai zai same shi ya ce malam bai sa kake kuka ne ya ta dannan sa a jikin da ya zuwa zai zai masa wallahi malam mace ta ce munafiki yadda nake da ce wai ni munafiki ya ce haba akan baka na san wannan sai ki ko gaba ta kuma mace kuma a kan mace zai kai shi ne dan daddan ne ya ce ai mace wannan waye tsira ne a wurin sa so duk yadda kake ga wai kake kwatanta adalci da gaskiya da kaza a wurin mace in ta gada ba to za ka maka diban karamma ka ciya ne to sai kai abu shi yasa da mun sunna ta gata da bu za ka zauna da ku ku ji dadi da dinar ma sai da hakuri amma ka ce za ka zama kamar soja military training so za a yi farna sai ta ce ba wanda nake kishin ta kamar da na kadiya ne kasa da zikiri ya a saboda yadda ke yin halitta ne ke yawan ambatan ta kusan sadi sada zai ce Khadija sadi sada zai ce Khadija sadi kadika da zai ce Khadija wa ma ra'aytu haqaqtu tace ba taba ganin ta bane tun da nake ba taba gamuwa ba kuma ta da su gabanin ya aure ta amma abun yana damun da saboda ambatan ta da yake yi so duk dan alƙawari haka yake in ka zana da mutum aka yi zaman amana ko ta taimake ka ko kuma ta zauna da kai ba ka da komai sai daga baya Allah ya baka ita kuma ta rasu ya zama in akwai ni'imar da Allah ya maka ba ta ji daɗin da kamar yadda wasu suka ji ba to kar ka manta da ita ka yawaita ambatanta ka yawaita yi mata addu'a duk inda aka yi ko niyya ka ci mai daɗin ka ji sai ka ce Allah ya ji kamar nira Allah ya taɓa min kai duniyar nan bai kama da haka sai ka fada ita kuma ɗan kasan jira sai ka ce yi hakuri da Allah saboda ina koyi da sunna ne yadda sai ya halitta yake yi ku kwantar da hankali ai ba zai fada mu sake aure ba ai ba zai yi ba mutumin da ya koma ga Allah kuma ai ba wani damuwa amma kada ko dan rabi mace kuma ka manta wanda ta rasu wata rama sai ka tsaya ta zanta sun yi umara ne yau zai wa manni ra umara ne sai ka roƙa mata Allah mafhum sahih sai ya halitta ya amfana da nanar Khadija da yawa na farko ita da kanta da ce a nemo mata mutum mai amana da gaskiya tun ba a bashi annabta da manzanci ba da aka zaga aka zago sai aka samu mazaka je ga wani nan in dai amana da rukun amana da gaskiya ne to ba kuma inda za a je neman wani wanda ya fi shi saboda shi ke ya halitta tun a jahiliya sunan su al-amin shi tun a jahiliya bai taɓa cin amana ba ba a musulunci ba a jahiliya ba bai taɓa cin amana ba tun da yake a rayuwarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai taɓa cin amana ba to da haka sai aka kawo mata shi bayan an kawo sai suka fara kasuwanci yana cewa shi da kayan kasuwanci sham siriya kenan a yanzu sai yana tafiya da wani bawan da sunansa Maisara in suna tafiya sai Maisaran iya ta ga abubuwan al'ajabi da shi kala-kala da jayyar halitta yau ya ga kaza ya ce muna tafiya rana kai tsanani a sama sai ga wasu halittu sun zo sun kara sama sun masa inuwa sai kuma jin sanyi saboda saharar larabawa na akwai tsananin zafi ko a yanzu lokaci zafin sai haura 50 degrees celsius da na kaji irin zafin sakwata kawai ko na Niger ko na Benin ana zafi ka tsaya a kan kwanta ta kare ba ka ke sai dai kai ta taka kamar wani wanda yake ma kamar wani soja ba za ka yi tsaya ba to na wurin ya yi wannan bala'i amma sai ya mai tsare ta yin wani halittu sun zo guda biyu sun kana sama a shi mala'iku ne duk inda muka je kana da damuwa sai wani abu sai ba mu ba tun ba a turo shi a matsayin annabi ba ba wanda yake wai juma'a mai albarka tun daga laraba tun daga asabar ake hango ta tun daga asabar in ka leka insha Allah za ka hango ta sai mai ke faruwa a daidai lokacin sai iya daga abu mamaki sai zo ga ya mata at the end ita na da Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha sai ta ga tana son ta da aure kuma da ya fara kasuwancin sai kasuwancin ya haɓaka zuwan sa na farko ribar da ya ci ba taɓa cin riba kamar wannan ba a kasuwancin tun da bai ci yar kasuwa ce amma ba ta yi da kanta sai ta samu mutane masu amana ta ba su maka sai kawo maka ribar da ba a taɓa cin irin ta ba to kaga duk dan kasuwa da ya baka kuɗi ka kawo riba kuma ana yi da ribar ne sai ka san za ku shirya sai ta gaya wa wata nafisa cewa me shawari ki ne ba ina son mutumin nan da yake mun kasuwanci ina kaunar sa gashi da gaskiya gashi da amana gashi da sanin mutunci kuma kasuwancin ya iya duk abin da aka bashi kawai riba ake ci ta goyi bayan ta ita ma ta shigo cikin magana a cikin a cikin magana mafi inganci mahaifin ta iyaye shi ya daura auren ita ce iyalin sa ta farko sallallahu alaihi wa alihi wasallam so da ta fara da a wata da dukiyar ta aka fara da kudin da ake aiki a rika sponsorin da awa wa'azi da ake yi to ta za a yi wanka da ita sai ka ga an manta da ita ai ba a kyauta ta ba to tiyayyen halitta kuma duk abin da yake da rashin kyauta ta baya a kyauta shi shi komai na kamala yake tsari ga tsari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam komai da kadai na kamala ne wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idan zafaha shar idan manzon Allah ya yanka akuya ya kuli ya ce ursilu bi hadila asdiqai khadija in ya yanka akuya yana son akuya musamman cinyan kafan gaban nan yana son dan ya dauki wanda zai ci sauran sai ci da Allah kawayen nan na Khadija yanzu aji a raba musu ta da ko yanka akai a gidan sai ya kyautata musu so da Allah idan an yi wa iyali wannan yayi kuma ga mahaifiya ko mahaifi yayi ga kawayen su da abokanin su in dai iyali ana wannan karamci yayi kuma ga mahaifa mafhum sai yanzu haka ga mahaifa ya rashi mu ma ninka ne ninkin farinci tace fa asbabtuhu yawman sai nayi kushi da shi wata rana fa qultu la fi khadijakum akai wata wayata fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah kira da aminci sabara da yake kadir ziktu hubba yace saboda an azurta ni da kaunarta ni an samu kaunarta a zuciyata an jarrabe ni da kaunar nana Khadija radiyallahu anha sai ga ya mata kaga kuma adalcin nana Aisha radiyallahu anha inda wata ce sai ta boye labarin amma yanzu sai ta faɗa ga abinda ma na faɗa kaga ba ta faɗa don munafurci ba ta faɗa fahimtar ta abinda ya dace a mata kenan kuma gaskiyar da ya ga mata haka tarwaye kawai da canja
وفي لفظ أو لفظ وإن كان لا يذبح الشاة ثم وإن كان لا يذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها ولوكس زي ينكا أقويا كوي فيني مكوا ينكا wanda suke fadadin da sai rarraba musu na nan Khadija radiyallahu anha wannan hadisi ne a Bukhari da Muslim yazo a Bukhari hadisi na 2268 2258 na goma as-sadaqa alhuma yin sadaqa wa mahaifa li hadisi Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu saboda hadisin Sa'd ibn Ubadah Allah ya kara masa yadda idan mahaifa so rasu na daga cikin ayyuka na alkhairi mu yawai ta yi musu yin sadaka duk inda ake gina masallaci irin nan in ka je kana saka jari da kana da hali ga gudumawarka ka ba da naira miliyan 1 sai ka ce to mahaifiya ka sa mata miliyan 1 mahaifi ka sa miliyan 1 idan ni abinda Allah ya baka naira 1,000 ne a wani masallaci da ake a ƙauyen ku sai ka ce ga 1,000 naka ga 1,000 na babanka ga 1,000 na babanka duk aikin alkhairin da kai ko a kula ake zagawa fi sabilillah ka tabbatar idan kai kana sa iyayenka a cikin sadaka a cikin hula da in 1,000 ne ka ce Allah ga maunan mu uku da ni da abba da umma sai ka saka ta wuce haka ake yi idan ka musu bayan ka ba za su manta da kai ba amin wallahi idan kai bayan ka ba za su manta da kai ba sunna ce ta Allah aljaza'u min jinsi al-amal yadda kai wa iyayenka mafiya yawan lokaci haka kai ma in ka za su manta mafhum tayyib wannan saboda hadisin Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu anna ummuhu tuwfiyat lalle ma masa ta rasu yace inna ummi tuwfiyat lalle baba ta rasu inji Sa'd ibn Ubadah inna ummuhu tuwfiyat lalle mama ta rasu fa qala sayyidi ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna ummi tuwfiyat lalle mama ta rasu wa ana ghaibun anha amma ni ba na tare da ta time da rasu ba ma tare ayyan faqaha shay'un in tasaddaqtu bihi anha shin idan na mata sadaka da wani abu za ta iya amfanuwa da wannan sadaka da na mata kala na'am sai manzon Allah tsira da aminci tabbata a gane shi yace za ta iya amfanuwa faqala sayyidi inni ushiduka ni ina shaida maka anna haidi al-mihrab lalle lambuna dinnan da aka sanya masa suna da mihrab sadaqatun alaiha na bada lambun dukkanin sa sadaka fi sabilillah wa mahaifiyata da karatu lambu ne yake da shi mai kyau mai daraja amma sai ce ya bada shi gaba daya a wajen balarabin da in mutum ya bada lambu kamar yadda yana da kamfani ne ya bayar da shi lambun sa shine kamfanin sa kamar dai ne sai yana da kamfani da ake ji da shi a duniya sai ce ya bada kamfanin nan fi sabilillah dan wa ya bar wa mahaifiyarsa nagartawa mahaifiya nagartawa mahaifi iya cikin mafi girman ayyuka na alkhairi da ake saduwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da su idan muka dage muna yin su Allah subhanahu wata'ala zai yadda da ku yana da matukar muhimmanci mu dage duk wani aiki na nagarta da Allah yake so domin wa iyaye ai a duk duniya ba abun koyi irin annabawa da manzanni Qur'ani ya nuna mana yadda annabawa suke da nagarta wa iyaye wa zai iya bani misali وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وانا اكوى كنت زي زما النبي يحيى قداو بايمان يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ذي ذنب وتى سورة سورة مريم آية نوى آية تشابه 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 muhallin shayin kaga Allah yace ya kai ya haya fudin kitaba da kuwa ka karbi littafin nan na annasa da karfi. Allah yake wa ataina bul hukma sabiyya, mun bashi hukunci yana yaro. Malaman tafsiri da suka ce shine an bashi annasa. Wa hananan lil ladunna wa zakatan wa kana taqiyya, duka wannan yabo Allah ta'ala yake a wurin sa. Mutum ne mai nagarta daga gare mu, mutum ne mai tsarki, ya karkaka daga shirka da kuma dauda, kuma mutum ne mai takawa. Sai ce wa barran bi walidayhi, ya kasance mutum ne mai biyayya ga mahaifiyarsa da mahaifinsa. Walam yakun jabbaran asiya, bai kasance jabbari mutum mai girman kai ba, kuma bai zama mutum mai zunubi ba. Ka duba annabi Allah yake yaba sai ce yana da biyayya wa mamarsa da babarsa. Da sai haka annabi Isa, inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma kuntu hayya. Sai ce wa barran bi walidati ولم يجعلني جبارا شقيا من شقيا كالعصية وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم يبعث ويوم أبعث حيا. وانا ليه ما يا نوا ثلاثين ثلاثين دبيا ثلاثين دبيو ثلاثين دبوكاربو تكاكا. Allah ta'ala yace shi da kansa yace ni bawan Allah ne, ya ba ni littafi, ya sanya ni a matsayin mai annabi, ya sanya ni mai albarka duk inda nake. Wannan haka ake son rayuwar musulmi ta zama, duk inda kake ga nawa mai albarka ko ina kake. Shi yasa manzo Allah yake kwatanta mumini da me da bishiyar tafilo, ko ina kake ka zama mai albarka ko ina kake. Albarkar ka shine alkhairin da ka fahimta na musulunci duk inda ka je ka wasa. La dubban musulunci a koye su a cikin aikin ka, duk inda ka samu daman karantar da addini zauna ka karantar da su. Mafhum? Tayyib. So da wannan sune nagarta da ake bukata mu sifata da su, shine waj'alani mubarakan aina ma kuntu, duk inda kake ka zama mai albarka ko ina kake ka zama mai albarka. Kuma yi mun wasiya da sallah da zakka matuƙar ina raye. Kuma wa barran bi walidati, yace na kasance mai nagarta, ai kuntu barran, na kasance mai nagarta wa babata, saboda Allah ya halicce shi ba mai ba mahaifi, saboda Allah yana iya halittar komai ya ga dama. Yace kuma bai sanya ni na zama mutum mai girman kai kuma ɗan wuta ba. Mafhum? Sai so da ta annabawa da kansu suka kyautata zuwa ga mahaifansu matuƙa da gaske, duk abinda suka yi na alkhairi suka yi zuwa ga mahaifa. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon yin irin waɗannan ayyuka. Malam yace fa birrul walidain yakunu fi hayatihima wa ba'da mawtihima, kyautata wa iyaye yakan faru a rayuwarsu ne da bayan rasuwarsu. Faman fatahu al-ihsanu ila والديه في حياتهما قد جعل الله له ذلك بعد موتهما. دكان wani mutum da kyautata wa mahaifa ya kubuce masa lokacin da suke raye, to bayan rayuwar su kuma sai yi kokarin yi, ko da bai kai suna rayen ba ba Hausa yace wai a rashin uwa akan yi uwar take. Duk yadda aka yi ko ba a samu wancan din ba, to za a samu wani abu. Mafhum? Sai ya tsura ka duk yadda aka yi, sai ya tsaya ya tabbatar da cewa ya kyautata hatta a bayan rasuwarsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da zuwa cikin silsilatu da hadisi sahiha na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi, hadisi na 913 da yake cewa ra'aytu ni na ga kaina fil manam na cikin mafarki, fa sami'tu qari'an yaqra'u al-Qur'ana fil janna. sai naga wannan karanta Qur'ani a cikin aljanna kawai sai ina jin tilawa ta Qur'ani tana ta tashi a cikin aljanna ai magana babbace sai na Aisha radiyallahu anha take masa waye ne sai ya ce Harisa bin Nu'man ne na gani a cikin aljanna wani sahabi da sansa Harisa bin Nu'man ya ce Harisa bin Nu'man na gani a cikin Qur'ani iyaka tilawa yana tsalera karatun Qur'ani a cikin aljanna a cikin aljanna ya dace a mafarki ta ce me ya faru haka sai ya ce kazalika al-yus saboda nagartarsa wa mahaifa kana barran liwalidatihi mutum ne mai tsananin biyayya da kyautatawa ga babarsa a kan wannan na gan shi a mafarki a cikin aljanna yana kira'ar Qur'ani ai duk wanda kaga ya baje a Qur'ani yana tilawa ai ka san ba ya shigo ile ka ita bane tun da zama aran mana Qur'ani a cikin aljanna ai ka san ba far magana ba a fice aljanna kina da ba a cikin aljanna yana tilawan Qur'ani yana rera kira'a mai dadi ai shi zace waye wanda yace Harisa bin Nu'man me ya faru haka yace yana da tsananin biyayya wa babarsa ya damu da babarsa matuka da gaske dalilin damuwa da babarsa Allah ta'ala ya ba shi wannan daraja din da yake ta zuga tilawa a cikin aljanna mafu ai bada na ba mu kissa da wani matashi Muhammad a Saudi Arabia wanda na ba da kissa a cikin ahkamu birin walidai na Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid rahmatullahi alayhi shekarar sa goma tun yana 10 years mahaifinsa yake da matsala na tabuwan hankali shi yake jinyarsa shi yake mata wanka shi yake mata wanki shi yake mata komai da komai ba haka ta haife shi shekarar sa dai baban sa ya sallame ta uwa ta rike shi da yawa ya kai 10 years sai ki gina da ita likita ta rike ta ina zo na asibiti sai naga yaro ya shigo da mace iya rike da ita ta kwace sai rike jina ta dariya ta buɗe baki sai tofa masa kaki a fiskarsa sai sa ni da sai goge sai ya murmushi sai ya rungume ta rike ta ya shigo da ita gaban likita likita ta ce masa a lokacin da suka shiga shekarar da ya kai 32 ko da 3 a matin shekara 10 yake wannan kenan kusan shekara 22 na hidima da mahaifinsa baya komai sai kula da shi likita take cewa wace ce wannan ta ce ya ce mata mama ta ce uwar ta kalle ta ce karya kake ni ba uwarka ba ne ya fashe da dariya likita ta ce ba mamar ka bane cewa mamar ta ce kariya kake yi ba shi dariya ta ce uwa ba ta san ɗanta ba kuma kake ta hidimar nan yace idan ita ba ta san ita ba ta ba ce Allah ya sani Allah ya sani Allah ya san ba ta ce ta juya ta ce ban dankali ya ɗauko dankali ya miƙa mata ta ce yayi magana ta zage shi yayi dariya in yi mata murmushi ta tofa masa ya wuya gode yayi murmushi da yin zuciya ta juya ta ce masa yaushe za mu tafi makka da kai ya ce babu na ce kira alhamis in sha Allah ban kai likita da ke ta me za ta yi za ta ziyarci ɗakin Ka'aba za ta yi umura likin ya ce to a cikin da ba ta da lafiya Allah bai dora mata ba yace ko Allah bai dora ba tunda so zan mata abin da nake bukata abin da nake bukata zai mata kisan sa a zamanin da ta faru shi tsarin majalisi mai girma malamai suna dawwala ta ana magana hakikalin nagarta wa iyaye yaro ɗan shekara 10 yake hidima wa mahaifiya bai samu tafiya makaranta ba bai samu tafiya koyon sana'a ba bai da aiki a duniyar sai kula da mahaifiyarsa irin daraja da uwaisu ƙarni ya samu ke nan sahibu tabi'i radiyallahu anhu wa rahimahullah fiyayyen halitta ya rayu zamanin ɗaya da shi ya so ya gan shi bai gamu da shi ba
yana zaune a can Yaman yana hidima wa sahabarsa zamani ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu zuwa ya bai kan labarin manzon Allah ba, bai samu zuwa suka yi azumi tare ba, bai samu ikon farka shi babbar kai ba, bai fita da shi da'awa ba, bai samu iko ya zai kai shi badan ne don hidima wa babarsa. Amma manzon Allah kafin ya bar duniya ya ce wa sahabbai irin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ya'ti alaikum Uwais ibn al-Qarni, Uwais zai zo in ka gabu da shi ka roƙe shi ya roƙa maka Allah ya gafarta maka. Sahabi ake cewa ya roƙi tabi'i addu'a. Sahabban da suka yi gwagwarmaya da biyayyen halitta suka je Badar, suka je Uhud, suka je Tabuk aka yi da su. Amma wanda bai samu zuwa ba da shi aka yana kula da babar sai ya samu daraja da ake cewa su roƙe shi alfarmar addu'a. Su aka duk wanda bai samu ikon kyautata wa mahaifa a raye ba, hatta ma yana su yarsu yana da ikon ya kyautata musu, ya ci gaba da yin ayyuka da alkhairi da yawa, ya kuma roƙi Allah ya yafe masa a ɓangaren da ya gajiya bai kyautata musu a rayen ba. Sawa'un kana zalika bi sadaqa alayhima, wannan zai iya zama kamar da yin sadaqa ga mahaifiya da mahaifi, aw istighfar ko roƙa musu gafara Allah, aw du'a ko musu addu'a na Allah ya kai su ga aljanna. وكبائر الديون كوكو بيا موكو باسو سكان دا اكي بينسو والنذور دا كوما با كانشي دا كي كانسو نران توا كون ازمي والكفارات دا دكان كفارة دا كي كانسو كون ازمي كون تشيروا كون تفاتروا او انفاق اهدهما من بعدهما كوكو ابون دي داتي دا وزن ونزد دا وسيونين دا سكي الوقت دا سكي رأي او صلة الرحم التي لا توصل الا بهما ko kuma sadar da zumuncin da ba a sadarwa sai da su, a wasilatin ahali wujjihima ko kuma sadar da zumunci zuwa ga aminansu ko waɗanda suke kaunin juna da su, an gaire zalika min anwa'il bir koma koma bayan wannan na dukkan na'u'uka na alkhairi, dukkan na'u'uka na alkhairi wal ihsan ilayhima da kuma kyautatawa zuwa gare su. Akwai iya bunu Muawiya rahmatullahi alayhi, kissa ta zo cikin birrul walidai qimatun islamiyya azima. Iya bunu Muawiya yana da mahaifi da mahaifiya, mahaifiya ta zo su yake kuka, me ya faru? Ya ce kana li baba mafkuhatan fa ukhudika wahidun minhum, ina da kofofi biyu ne zuwa ga aljanna uwa da uba, yanzu baba ta tare su da ina jin kamar an kulle mun kofa ɗaya ta aljanna saura daga duk yadda aka yi koyaya aka kyautata ba sa nan bai kai suna nan ba, amma kuma kuskure ne a kyautatawa ba sa nan ɗin dan bai kai wancan ba, wajibi ne a ci gaba da yi. Su iyaye ganin su kadai da farin cikin da suke samu ya ishe shi farin ciki a rayuwarsa, kawai ka gan su. In kana da mahaifiya takan maka addu'a da ba ta yi wa kanta, takan maka addu'a, addu'a da ba ta da lokacin kanta takan maka. Mahaifiyarka mai iya yi wani tana son ka fiye da yadda take son kanta, yadda take son ka ya yadda take son kanta. Mahaifiyarka sanda take maka is unconditional, ita kauna na uwa is unconditional, babu sharadi. Wani zai so ka in kai da zai kika in ba kai da zai ba, wani zai so ka kana nagarta in ka zama shedani ya yadda kai, ita uwa ko me ka zama a duniya tana son kayan ta, ita kauna ta bayi da wani condition a kowane hali kana son abin da ta haifa. Allah ta'ala ya cikin magabatanmu, Allah ya kai haske zuwa ga kabarinsu. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad, tsira da aminci su tabbata akan annabi Muhammad da albarka, wa ala alihi da iyalansa wa ashabihi da sahabbansa ajma'in gaba ɗayansu, mawallafin wanda littafi Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa, Allah ya kai haske zuwa ga kabarinsa, Allah ya ji kan mahaifanmu ya gafarta musu ya kai haske zuwa ga kabarinsu,
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا ولكل من سبقنا بالإيمان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا ولكل من سبقنا بالإيمان. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا. اللهم ارحم أمهاتنا وآباءنا وإخواننا. اللهم اجعل قبورهم ربكم. اللهم اجعل قبورهم رغبة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم رغبة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم رغبة من رياض الجنة.
آمين. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.